Kule akashe zuda hanya meka.
Kule akashe zuda hanya meka.
Kule akashe zuda hanya meka.
Daga nan birnin Washington DC ne Salu Garba ke farin cikin gabatar maku da shirin da rashin ta yi. Watakila wasunku za su tuna cewa mun taba yin fira akan farashin kudaden waje a Najeriya musamman dalar Amurka. A wancan lokacin waɗanda muka tattauna da su ƴan kasuwa ne. Yau haƙanmu ta cimma ruwa saboda baƙonmu shine barista Aliyu Abdullahi na fadar shugaban Najeriya ta Asorok a Abuja. Za mu tattauna da shi akan tsadar kudaden waje a Najeriya.
Barista, maraba da zuwa.
To, barkanmu dai Alhaji Salif.
Shi me yasa ake da farashin dala daban-daban kusan 4 ko 5 a cikin kasar Najeriya?
To, a farko dai in masu saurare duka basu manta ba, mun san yadda aka yi muka zo muka samu kanmu a wannan hali. Saboda ita farashin kudin kasa yana da dangana da abin da kake samu na wurin da kake sayarwa kake fitarwa waje ka sayar a wannan kudin dalar Amurka.
Farashin kudin kasa ya ta'allaka ne akan irin kudaden da kake samu daga waje?
Yawwa, bisa irin abin da kake sayarwa na ko goods or services, wato kaya ko masarufi ko ma me kake sayarwa, to Najeriya mu mai muke sayarwa. Kuma man nan hawan wannan gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari aka samu karayar kudin danyen farashin danyen mai a gaba ɗayan duniya. To idan aka samu haka da yake shine babban abin da muka Najeriya muka dogara akai, abin da zai iya taimaka kada kudin mu na naira ya karye shine inda ake muna da abin da ake kira foreign reserve, wato taro ne na kudaden kasar waje.
Muna da kudi da yawa a waje.
Yawwa, foreign reserve din nan shine za a cire a bawa duk mai bukata da wannan dan kasuwa da zai je ya siyo abubuwa da zai habaka tattalin arzikin kasa, ko kuma waɗanda za su je domin neman lafiya ko biyan kuɗin makarantar yara da suke kasashen waje, da kuma wanda zai fito ma domin zuwa yawo wani kasa. To a cikin haka, to dole ne sai Najeriya ta duba ta gani a lokacin da kuɗin mu ya fara yin kasa, yana kasa yake yi, aka rasa ya za a yi
saboda me kudin yake kasa?
Kamar yadda na kirga maka, bamu da foreign reserve, bamu da kudaden tara kudin da aka yi na da, babu shi.
Me ya faru da su?
Gwamnatin da ta gabata babu excess crude account. Duk wani tara kudi da aka yi domin maganin abin da ake cewa domin ranar yawwa, babu su. To sai kuma ya kasance kamar na gama abin da kas abu daya da Najeriya ke fitarwa waje ke samun dala a kanta, babban abin shine danyen mai, kuma shi ma sai farashin ta a gaba daya kasar duniya ta karye. To dole ne ya yi shafi kudin kasar mu, saboda ba wani abu da zai bada ya dawo kamar shock absorber, abinda zai tarairayi wannan fadowar wannan kudin naira din. To abin da ya faru kenan. To sai ita akwai ita kamar sai babban bankin Najeriya. To ita ce aka take da haƙƙin fitar da policies, wato hanyoyi na tattalin arzikin kasa da kuma hanyoyin kare wannan ita darajar wannan naira. To a iya basiranta ta so a lokacin ta sa kasar Najeriya su yi devaluing, wato farashin
rage ma naira
daraja, wanda shi shugaban kasa Muhammadu Buhari yace bai yarda ba. Yace shi duk masu ce mishi sai an rage wannan darajar, ya sha ganin kasashe, kuma shi ma a lokacin da yayi shugabanci da farko an matsa sai ya rage, daga baya bai rage ba, daga baya wanda ya karbi mulki a hannun shi shugaba ya zo ya rage, kuma bai ga wani abin da aka yi da ragewan ba, bai ga wani tasiri da ragewan yayi ba, saboda haka sai yaki. Amma to ana fafutuka tana faduwa, haka ne tana abinda suka gaya miki nan, tana duk da haka ko baka yarda ba aka yi official ragewa za ta ci gaba da faduwa. To sai aka ce to amma tunda ya faɗa haka kuma saboda abin da yasa ya faɗa shi ba wai ya faɗa bane saboda taurin kai kadai ya faɗa yana da nashi hujja saboda duk kasashen da suke rage darajar kudin su akwai dalilai babban dalilin da zaka rage darajar kudin kasar ka shine idan ka rage darajar kudin kasan ka zai jawo wasu masu kawo wato kudi wasu daga wasu kasashe su zo su sa jari domin ka rage darajar kudin ka so in ka duba a kasar mu na Najeriya a lokacin nan me muke da shi wadanda mutane za su zo su sa jarin su akai na daya in banda mai ba mu da amfanin gona a lokacin nan yanzu ne gwamnati ta yi kokari ake yin wannan abin da ake kira diversification to agric aka habaka wato tura tattalin arziki kasa ta bangaren wato gona da mining duk a lokacin da aka hawo shekarar 2015 babu wannan abubuwan so ba wanda zai ka kudin shi saboda mai kai ake fitarwa ba wasu abubuwa ba to abinda shi shugaban kasa ya duba kenan yaga cewa in ya rage ma ba wani tasiri da ragewan zai yi wa ƴan Najeriya sai dai kas kudin mu ya ci gaba da zuwa kasa to amma
to yanzu ake da farashi daban-daban
dalilin da yasa aka samu farashin daban-daban saboda kuka yayi yawa daga kasa da ma mutane a duniya cewa farashin mun nan ba asalin farashin shi ba kenan na kudin mu na naira na biyu mutane suka ce suna so su yi kasuwanci suna so su abaka kasuwanci da tattalin arzikin kasa amma saboda kudin farashin naira ba asalin ta ba kenan ba za su iya kawo kudin su ba na biyu ɗan kasan ma suka ce suna so su sassiyo abubuwa a wasu wurare domin su zo su yi haɓaka tattalin arziki su ma ba za su iya haka ba to shine sai aka samu ita babban bankin tarayya ta kawo wannan sabon policy yawa ƴan kasuwa farashi daban wanda za su same shi a mafi sauki ba sannan wanda da kuma wanda za su je kaman rashin lafiya da
eto bare sabarin illa wannan yana da illa domin sai mutum ya je ya ce shi zai shigo da kaya dan ya zo ya sarrafa su a cikin kasa a bashi farashi
yawa a bashi official price yes
ya juya ya koma ya sirma
ɗan kasuwan bayan faje haka ne wannan yana faruwa ba
ya ci zunzurutun riba
ba
kayan bai sarrafa ba
wannan yana
ina tana kai amfani da wannan
wannan yana iya faruwa shine nake so ga maka to dalilin in kaga wannan faruwan haka ya kasance in zaka duba ina aka samu akasarin wannan abun ko ina laifin ya fito dole ka duba ita babban banki na tarayya na Najeriya domin tana da bangarori a wannan bankin da haƙƙin su ne su bi ana kira su banking supervision department
diddigin yadda aka wanda aka sai mai da kudi abin da yake da kudin
yawa ya kamata su bi saboda zai dawo gobe ya kamata su bi na daya tukunna ma kan ya dawo monitoring aikin su ne su duba in an baka yau dala kaza aka baka domin ka ce zaka siyo machine kaza domin kana so ka kafa zaka kafa masana'anta a wuri kaza a Kaduna ko a Kano sai zaka kafa masana'antar yin takalmi saboda haka zai kamata
shi babban banki na da ma'aikatan da za su duk wannan
duk suna da shi
a duk fadin Najeriya
wallahi suna da shi saboda in ka je duk suna da shi ni na ga maka ni Aliyu Abdullahi ina ga maka suna da shi saboda babban ita CBN babban bankin tarayya na Najeriya tana da branches kafofi a kowane jihar na Najeriya ɗaya kenan bayan tana da wannan branches din kuma a kowane branches na CBN na babban bankin tarayya akwai wannan department in banking supervision and regulation duk suna nan kuma aikin su ba wai kadai ma su duba commercial banks kadai ba har su duba za su duba microfinance bank suna duba kuma har bureau de change saboda duk wani wanda ita bankin ne ke ba wa license da ta baka license saboda haka tana da haƙƙin ta duba ka idan yawa in ta ga kayi ka bada kuɗi za ta tambaya ina takardun ya kuka bi wannan kuɗin kuma in shi commercial bank money deposit bank din ya bada wannan kudaden wa dan kasuwa shi kuma bankin nan bata bi ka'idan da yadda za ta tabbatar dan kasuwa
ma hannun dan kasuwan idan yasu idan ta sai mai da kudin ba takardu take nema ba
takardu take nema amma yanzu ya wuce takardu shine nake ga maka yanzu ya wuce takardu ana so yanzu duk kaman account officer inka credit officer inka na banki da account officer inka ya kamata in kai dan kasuwa ne ana da file inka ko baka ba ana da appraisal naka abin da yake ake kira za a dudduba duk wani abu da ka faɗa daidai ne sannan ba wai za a dangana da kan takardu kai da ka kawo ba ya kamata ana zuwa har wurin sana'an naka
wai ana yi bane
shine nake ina so ga maka inda aka samu laifin yanzu saboda ai muna so mu taimaka kasan ne ko baka ba dan a samu hanya kuma wala Allah wata kila su kansu manya ɗan babban bankin nan suna sauraron wannan shiri za su ji kuma wata kila su gyara ko kuma su kira waɗanda ya kamata su gyara na ƙasa da su
jama'a anan kuma zan sallama da ku sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin bakon namu Barista Aliyu Abdullahi na fadar shugaban Najira da Salman Abo da Chuba Hero Dodone da suka shirya mana sauti ne Salu Garba ke cewa ku kasance lafiya
kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau
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 amma ba bisa shashanci ba kana ba bisa sakarci ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau
kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau
ka tuna yanda ka sami kuɗin ka